Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da daren yau Alhamis 21 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalma Sigiraba ne da Aisha Sule da sauran abokan aikin mu daga garin Washington DC muka saki kawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. To a babin rahotannin mu za a ji cewa an sako wani fitaccen dan gwagwarmaya daga kurkuku a jamhuriyar Nijar.
Wannan zama da ne a kaso ni ya sa ni a matsayina na mai kare haƙƙin dan adam in kare ilimi bisa kan irin musguna ma dan adam da ake a kasar nan ta Nijar.
Idan mun leka gane kuma za a ji cewa za a gindaya ma addinai wasu tsare-tsare saboda tabbatar da zaman lafiya da zamantakewa mai inganci. Idan mun koma Najeriya kuma za a ji yadda wasu 'yan Najeriya ke ganin sabon tsarin biyan haraji da kuma alfanu ko rashin alfanun biyan harajin ma dungum. Sannan kar a mance bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan rusa sabbin masarautu hudun nan da aka yi a Kano. Kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-2-5-5. Akwai mu kuma tafi da labaran wasanni amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum. Wata tsohuwar babbar jami'ar fadar White House a bangaren harkokin tsaron kasar ta bayyana wa masu sauraron ba'asi game da binciken duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa batun Ukraine ce ta yi katsalandan a zaben Amurka na shekarar 2016 wanda Trump ya lashe ba rasha bane zancen kage ne kawai. Fiona Hill da take amsa tambayoyi a gaban kwamitin bincike na majalisar wakilan Amurka ta nuna rashin yadda da matsayin Trump wanda jefi-jefi ya faɗi cewa akwai yiwuwar Russia ta yi katsalandan a zaben a baya. Sannan ya kuma ce ya amince da shugaban Russia Vladimir Putin akan musuhanta cewa Russia ta yi katsalandan don taimaka masa. A wata hirar wayar tarho a ranar 25 ga watan Yuli wadda ita ce Ummul Uba'isin wannan bincike da ake yi na neman tsige shugaba Donald Trump ya ce ya roki shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky akan yayi musu alfarma ya kaddamar da bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa a jam'iyyar Democrat wato Joe Biden tsohon mataimakin shugaban Amurka.
Kasar China ta ce tana ci gaba da kokarin warware takaddamar cinikayya da ke faruwa tsakaninta da Amurka duk da barazanar da shugaba Donald Trump ke yi ta ƙara sanya haraji akan wasu kayayyakin da China ke sarrafawa. Wani mai magana da yawun ma'aikatar cinikayyar kasar Gao Feng ya faɗa a yau ɗin nan Alhamis cewa China na da niyyar ta yi aiki da Amurka bisa ga sharuɗan samar da daidaito da kuma mutunta juna da fatan cimma matakin farko wajen ƙulla yarjejeniya tsakanin ƙasashen biyu. Ƙasashen biyu dai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya sun sha ɗaukar matakan ƙarawa juna haraji fiye da shekaru ɗaya kenan tun bayan da Trump ya gabatar da buƙatar neman China ta yi wasu canje-canje ta fannin kasuwancinta da kuma janye tallafi akan wasu abubuwa da ma dai fannin fasaha. Haka zalika Amurka na son China ta janye tallafi akan wasu kamfanoni mallakin gwamnatin ƙasar ta kuma ba kamfanonin Amurka damar shiga kasuwancinta sosai. China ta ce manufofin cinikayyar Amurka na neman daƙile damar ƙasar sosai.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutane biyu sun rasa rayukansu a arangama ta baya-bayan nan da ta faru tsakanin jami'an tsaron Iraki da masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a birnin Bagadaza. Hukumomin kasar sun bayyana cewa an kashe masu zanga-zangar ne a lokacin da 'yan sanda suka harba barkonon tsohuwa don fatattakar masu zanga-zangar daga gadar Sinak da ke birnin. Masu zanga-zangar sun mamaye gadar Sinak da ma wasu gadoji guda biyu, wato Aran da Jumuriya, waɗanda suka bi ta kan kogin Tigris. Ta nan ne kuma ake bi a je wurin da ake kira Green Zone, wato fadar gwamnatin ƙasar. Tun a watan Oktoba da ya gabata aka fara zanga-zangar akan rashin aikin yi da ayyukan more rayuwa. Dalilan kuma suka ƙaru, suka hada da cin hanci da rashawa da suka bazu a ko'ina a ƙasar, da kuma bambancin da ke tsakanin al'umma ta fannin tattalin arziki.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a babin rahotanninmu za mu fara yada zango ne a jamhuriyar Nijar, inda wata kotu a damagaran ta saki ɗan gwagwarmaya Saddad Aliya ɗan Malam, wanda aka jefa shi kurkukun watanni 20. Tamar Abari, gare ki.
An tsare Saddad Aliya ɗan Malam tsawon watanni 20 a gidan kurkuku bisa zargin shi da shirya zanga-zanga nata da zaune tsaye zagi ga 'yan jam'iyyar PNDS tarayya. Yaya Badamasi dan kungiyar farar hula ne a nan jihar Damagaran.
Kotin ta sake shi saboda abu biyu. Na ɗaya dai akwai take doka wanda ake cewa Code de procédure pénale, musamman kuduri nashi na 186 sadira ta biyu, wanda ta ce an mutum ya nemi a mishikin talala. Kotu tana da tsawon kwana 5 ta ansa wannan me yake da suna. Ko ta yarda ko ta ki amincewa, ko kuma an ya dade tana da wata guda kenan, kwana 30. To a yau fiye da wata biyu kotu bata ce ba komai dangance da neman sakin talala da lauyan shi ne ma'ai. Don haka ta yi na'am da ta take doka. Yar kuma ta cewa ranar 20 ga watan Mai, wato juji mai bincike bayan ya kammala bincike ya ce ya saki abokin aikin Saddad Aliya ɗan Malam ya je gida, bayan ya tafi gida kuma ya dawo wani lokaci da za a sa nan gaba a yi shari'a.
Kungiyoyin farar hula, jama'ar gari, 'yan uwa da aminan arziki na Saddad sun tarbe shi cikin doki da murna.
Na gode ma jama'a, kuma jama'a ta nuna lalle cewa abin da muke yi ta san saboda ita muke yi. Da ku 'yan jarida da kuka sa su kungiyoyin da suke wutarwa aka san da suna yi a duniya gabaki daya.
Dan gwagwarmayar ya ce wannan zama da ya a gidan Kaso ya kara shi da abubuwa da dama.
Wannan zama da na a Kaso ni ya sa ni a matsayina na mai kare haƙƙin dan adam in kara ilimi kusa kan irin musguna ma dan adam da ake a kasar nan ta Nijar. Halin da sauran yan gidan yari suke ciki ka hali ne marasa kyau a gyara harkokin gidan yari.
Yan uwa da iyayen Saddad farin ciki a wajen su baya misaltuwa.
Elmai da ake ce min ko bani uwa nake ga Saddad, tarban Saddad na zo kuma na ji dadi na kara jin dadi.
Ni kan washe ci kuna cikin farin ciki, mun yi godiya ga Ubangiji, mun gode, mun ji daɗi sosai, kuma Allah kare shi gaba, Allah kare shi daga idan makiya.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.
To, a gaida Tamar daga Nijar kuma bari mu nufi ƙasar Ghana, inda gwamnatin ƙasar ke shirin gindaya wasu ƙa'idoji ma addinai saboda zaman lafiya da kuma zamantakewa mai inganci. Daga Accra ga Ridwan Abbas da cikakken rahoton.
Yayin lokacin saduwa da 'yan jarida, ministan ma'aikatar kula da sha'anin sarauta da addini Mr. Kwesi Jemesi ya ce damuwar ma'aikatar tasa na akan wasu ɗabi'un ƙungiyoyin addini ne waɗanda suke take haƙƙoƙin bina'adam da sunan addini ɗin, abinda ya ce ya kaucewa yadda ya kamata bina'adam ya samu walwala na duk harkokinsa. Wannan ne abin da ya karfafa ma'aikatar ta fito da matakai da za su jagoranci yadda ake tafiyar da majami'u cikin kasar. Kusan mun shirya tsaf-tsaf mu gabatar da tsarin ƙasa akan addinai ga gwamnati. Ina jin azamanmu gabanin na ƙarshe da za mu yi za a gabatar da wannan tsari domin mu san inda muka dusa. domin shi da zaran an gabatar da wannan tsari ya zama wajibi duk kowanne mu jami'a ta biye masa. Gwamnati bata fito da wani abu da ya shafi biyan kuɗin haraji na mu jami'u ba, sai dai abinda muke sa ran yi shine mu tabbatar da abinda muke kira izinin hukuma, yadda za a rajista duk coci-coci, yadda a ƙarshen shekara kwamishin za ta tabbatar da yadda coci-coci ɗin ke aiki da yadda suke amfani da albarkatunsu domin kyautata rayuwar mutane. Don haka samun izini shine mafita, amma ba haraji ba. Ministan ya ce ma'aikatar a bisa haɗin kai da babban gidan sarautar ƙasa suna gudanar da wasu halattattun shirye-shirye na sasanta rikice-rikicen sarauta duk faɗin ƙasar. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan daga Ghana kuma bari mu leƙa Najeriya, inda hukumomi da 'yan ƙasa ke bayyana ra'ayoyinsu kan tsarin biyan haraji da alfanu ko rashin alfanun wannan tsarin. Zainab Babaji, gare ki.
Shugaban hukumar tattara kuɗaɗen haraji a jihar Plateau, Dashi Arlat, ya ce tsarin da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na tattara kuɗaɗen shiga a asusu guda da samar da lambar biyan haraji, wato TIN number, hanyoyi ne da ake tantance jama'a da sanin irin sana'ar da suke yi don samun bayanai da zai kai ga gwamnati ta bullo da tsare-tsare masu inganci wa al'umma.
Aiki mu da muna nan a Jos kawai da Bukuru, yadda muka yi din ya sa most of the people in the local government sun san cewa ya kamata su dinga biyan tax, har yanzu suna biya.
Akwai wani abin da za a ce yanzu haka an yi waɗanda mutane sun samu amfanin sa da biyan harajin da suke yi?
Akwai sosai, don a yanzu nan kina cikin Jos kiya gan wuta koina, akwai schools da yawa da aka renovating, hanyoyi ma da yawa da aka building, so culverts da masalolin da muna kan tidying shine complain na mutane akan ease of payment, whether the sessions zone masu sun karba tin kafin su biya, because ba wani payment da za a yi ma government na Plateau without tin. Yanzu this time around wannan masalolin mun ce to staff namu su dinga bin su a koina su create masu tin.
Shugaban hukumar tattara kuɗaɗen haraji a jihar Plateau, Dashi Arlat, a wasu lokacin in hukuma ta tunkari jama'a batun karban haraji takan samu turjiya saboda wasu na zaton ba sa cin moriyar abin da suke biya. Na shiga gari don jin ko me jama'a ke cewa kan harajin da suke biya.
Sunana Abdulrahman Balamun Guwasi. To mu mun san abin da suke mana gwamnati take mana a kasuwan nan, tana kwashe mana shara. Bayan wannan ba gurin parking. Sannan na biyu, in damina yi saman mu rona zuba. Sannan cikin kasuwan ba hanya.
Sunana Joseph Yakubu. A gaskiya a gani na gwamnati ta yi kokari ma talakawa. Akwai street light da aka samar a cikin gari, sai dai matsalolin yawanci hanyoyin in kin duba zaki ga fashe suke. Na biyu, akwai peace meeting inda ake na zaman lafiya. Wannan meeting din ya haifar da an samu zaman lafiya sosai a cikin ƙauyuka har da cikin garin ma.
Sunana Sadiq Abubakar ne.
Kuna biyan haraji?
Government suna karba kuɗin nan, amma dai gaskiya mun ba mu ga mun suna mana ba nan.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan harajin da gwamnati ke karba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab, an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan hukuncin wata babbar kotu a Kano na rusa sabon masarautun nan hudu da gwamnan Abdullahi Umar Ganduje ƙirƙiro, waɗanda koko wanda hakan ya janyo takaddama. Kafin nan a ɗan ji wannan.
Ya la mai dan ga to 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 mai d yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To da alamar za mu fara daga Baucin Yakuba. Waye ke kan layi daga Bauchi?
Tare take da Bala Alhaji ka daga kamakon jihar Bauchi.
To Alhaji muna jin ka.
Eh dangane da rushe wannan masarauta da kai daga jihar Kano. Gaskiya magana Bindiji zai iya daukar gara a kai dan saboda ya samu a maida wayannan masarautu tunda majalisun sun ba shi daman ya kirkiro su kuma ya kirkiro su. Ya zauna an majalisu sun ba shi dama ya girgiro to dan haka dai iya daukar gara a ba shi wannan sarautu su zama masu sarauta cikakken iko.
To baka ganin watakila kotu ta duba ta ga ba abu ka'ida ba shi isa ta ce ba halattu bane ba?
To inda sun san ba abu ka'ida ba ai kamata yi dole su samu tun kafin a nana din a hana su. To ko ban kuma hana su sai a da ya ce kuma an rusa su. Kamar kai ne fa a baka kyautan mota da gida a zo kuma daga baya a ce an cire maka an kwace maka shi wannan gida an ce kuma ba haka ba.
To ai kotu ba ta da ikon kawai ana wani abu ta tsaye da shi in ba a kai kara gabanta ba.
To ai yanzu ai shi Ganduje da iya kaiwa daukaka gara akan wannan al'amari da aka masa.
To mun gode sosai. Daga Bauchi Yakubu mu je mu Naija. Wake kan laye a Naija?
Rahim ne wankin kula a garin mai gode a Kimba.
To Malam Ibrahim muna jin ka.
To gaskiya wannan al'amari idan zaka fuskanci shi na ɗaya daga cikin sharrin siyasa ne kawai. Domin saboda ani dukkan masarautun nan da ainihin aka ba su wutar yanka babu wanda bai da daraja da kima idan jama'a kuma iya inda ake yankin da yake riko. Amma da siyasa ta zo dukkan alai sararraba take so sararraba kawunan hankulan mutane to abin da nake ba ainihin sarakunan nan shawara su tsaya su kwantar da hankalinsu. Ya aiki da kanjin hankalin su kar su kawo hatsaniya da tashin hankali a jihohi musamman jihar Kano da sauran jihohin makwabta abin da yake kira shi.
To mun gode sosai da wannan shawara taka. Daga nan bari mu je Kaduna garin gwamna. Wake kan laye a Kaduna?
Kalmasi Garba barka da yammaci.
Barka da Musan Garo.
Sunana Alhaji Musan Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Haka.
To wannan abin da mu mun san siyasa ne ake ta wannan rikita-rikita amma shi sarkin Kano ne yanzu musulmi da sunci ai shine shugaban waɗannan sarakuna na menene wannan kotu za ta kirkiro mutane takin hankali a jihar Kano an san arewacin Najeriya kaka baɗin da yake jihar Kano gaba ɗaya don haka mu kiran da muke ga mutanen al'ummar jihar Kano tare su bi wannan magana ta kotu a zo ana tada hankali ana kashe mutane. Sarkin ƙara ya tsohon sarki ne sarkin bit tsohon sarki ne sarkin bit sarki ga ta nan Grano ina ne duk inda ka san wannan sarakuna da mutan akwai su ta me za a zo ana magana wai kotu a baku kuɗi ku zo kuna abubuwan da wallahi ya kamata kotun Najeriya ku tsoron Allah ku rera haɗa hayaniya a Najeriya. Wannan ne irin abu ne saboda Allah muna kira ga mai girma gwamnatin jihar Kano Malam Abdullahi Umar Ganduje ɗauka ƙara domin a karɓa wannan waɗannan sarakuna ba mu yarda da wannan tsarin ba. Sai muku fatan alkariya ta ci lafiya Alhaji Musa Garo na gode.
To har yanzu dai mun makale a Kaduna ɗin Musan Garo ya sa abokinmu ya ja ƙafar mu wake kan laye a Kaduna har ila yau.
To Alhaji Musan Garo ta barka da sauka bayan kalmar shi Garba sunana Murtala Allah kira da gare da gasa kawai tare da Najeriya.
Barka da Murtala.
To Musa kalmar shi ra'ayina ya sha bamban da na ciyaman dinmu na masu buga waya tun da aka yi wannan abu na Kano dama a wannan tasha naku na faɗa tun daga ran na ci a ni ban gamsu kuma ba na tare da gwamnatin Kano da ce irin wannan a kanin lokaci aka je majalisa aka yi abin da gaskiya muke ga an yi gaggawa. Kuma dama mun faɗa a wancan lokacin ko ba wannan gwamnati ba ko ta gwamnati ta zo dole sai ta kalubalanci irin waɗannan a naɗe-naɗen da aka yi na gaggawa don an sa siyasa a ci a tunaninmu. To kuma sai Allah ya sa cikin gwamnatin nan kuma aka ga wani alƙali yana son gaskiya ya fahimci abin da aka yi bisa kuskure ne, to kaga muna ƙarin fahimtar gwamnatin nan kenan. Mafi yawancin alƙalai sun dawo suna adalci, Ubangiji Allah ya ƙara tabbatar da digadigansu akan adalci da sauran shugabanni. Da fatan za a tashi lafiya.
To lallai Murtala, dama an ce karkataccen wani daidai ɗin wani kenan, ra'ayinka ya bambanta da na ciyaman, wannan ya yi daidai. To bari mu je mu Bauchi, wake kan layi a Bauchi.
Assalamu alaikum, Ibrahim Kalmasi Garba.
Barka da warhaka.
Sannu mai magana Sama'ila Isfawa, kafin ma daki karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
To Mallam Sama'ila, muna jin ka.
To alhamdulillah, gwamnatin APC dai sun ce su da masu bin doka ne. Gwamnan jihar Kano ya yi karan tsaye ma doka, ya yi amfani da wata dama, ya kirkiro masarautu. Don ina tare da wannan da Murtala. Domin har ga Allah bai kamata a ce domin kana gwamna ka yi abin da zai kawo na kaso masarakuna ba. Gwamna fa shekara takwas ganye a Najeriya, masarautun gargajiya ko su ko dindindin ne, in ba wani ikon Allah ba sai rai da mutuwa. Don haka jam'iyyar APC fa su gwamnanin nan fa da ƙasa gaba da sun ce suna bin doka, amma yana cewa bai yarda da hukuncin kotu ba. Su kuma sun ce su masu bin doka ne. Don haka wannan su riƙa nazari akan wannan al'amari fa. Mai magana Sama'ila Isfawa, kafin ma da kamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
To mun gode Mallam Sama'ila daga Bauchi, bari mu koma kanan daba din inda abin ya faru. Waye ke kan laya Kano?
Yawwa, assalamu alaikum. Sunana Badamasi Ali Rijal Lemo daga Kano, Najeriya.
To bari basu, muna jin ka.
To alhamdulillahi, mu masu biyayya ne ga hukuncin kotu. Amma magana sarakuna suna nan daram-dam an yi, kuma an Allah da zamu ɗaukaka ƙara, kuma da izinin Allah muna da nasara. Domin magana ta gaskiya, zuwan wa'innan sarakuna wallahi ci gaba ne sosai. Duk inda za ka hira da waɗanda suke zaune a wannan yankuna irinmu, wallahi za ba abin da za mu ce sai godiya. Domin ci gaba ne, amma bai kamata a ce a zo a tare a cikin gari ba gaba ɗaya. Ga wasu gurare da ya kamata a faɗaɗa a kai can ma ci gaban. Amma yanzu an zo an yi sarakunan nan, mutane sun samu ci gaba, amma wasu sun zo suna suka, sun yi ga suna ta kai ruwa, su kai su kawo. Amma in Allah ya yarda, muna da nasara.
To baka ganin kamar shi wannan ci gaban ya janyo kamar dai ci baya ma sananniyar masarautar Kano da kusan ko ina a duniya ake alfahari ko ake akasanta?
Ai babu magana ci baya a ciki. Ai bai wa'ancan mutanen gaba ɗaya, in ka duba misali kamar ka dauki sarkin Bauchi. Ai kaga tun rayuwarsa gaba ɗaya a cikin sarauta take. Cikin garin nan aka haife shi, kuma a cikin sarauta yake. Ya san duk abin da ya kamata ya na sarauta. Saboda kaga da aka kai shi Bauchin nan, wallahi karka ga irin ci gaban da aka samu a yankin Bauchi.
To mun gode da ra'ayinka. Bari mu je mu Sokoton Shehu, wake kan laya a Sokoto.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Sunana Abdulrashid Jola Musa Gwarba daga jihar Sokoto.
Muna jin ka.
A gaskiya ni dai ina matuƙar farin ciki da wannan hukunci. Duba da ganin gidan kaddi ba shi wannan gwamna, ya wannan abin dai da ya yi na farko ya sami ra'ayin siyasa a ciki. Duba da ganin na ɗaya dai wannan sarki ne mai ilimi kuma haziki, wanda kuma zuwa ne a Kano a zama ci gaba ƙwarai da gaske. Kuma muna mashi fatan alheri, kuma shi kansa Ganduje. Muna kira ga shi gaskiya, akwai buƙatar ya ɗebe siyasa a cikin sha'ani, saboda shiga siyasa a masarauta haka siyasa babban kuskure ne babba. Da fatan Allah ta zuke Musulahi Isnisi, kuma Allah ta zuke jihar Kano da Najeriya baki ɗaya. Assalamu alaikum. Sunana Abdulrashid Jona Musa Gwarba.
To mun gode Abdulrashid Jona daga Sokoto. Bari mu je Jos Kwata, yamma da Bauchi, wake kan laya a Jos.
Kana magana da Mustapha dan masanin Kano jihar Plateau Najeriya.
To dan masanin Kano, muna jin ka.
Ina ba da shawara ne daga dukkan lamari, masarauta ce.
Haka.
Daga masarautan Kano babban masarauta ce a Najeriya. Daga ina ba da shawara ga gwamnati Ganduje da kare rikon amana. Da shi mai girma sarkin Kano Muhammadu Sulusi.
Wato kowannen sai ja girman su kenan ko? To mun gode sosai a dan mutanen Plateau. Mun gode kowannen ku da ya bada gudunmuwa, da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
kaftin ɗin kungiyar ƙwallon ƙafar Najeriya ta Super Eagles Ahmed Musa ya bayyana cewa zai ɗauki nauyin karatun ɗalibai 100 a wata jami'a da ke birnin Kano a arewacin ƙasar. Musa ya ce an tsara karatun da zai ɗauki nauyin ya bada dama ga ɗaliban su karanci kowane irin fanni na ilimi da suke bukata a jami'ar Skyline wacce ta baiwa ɗan wasan mukamin jakadanta. Wannan ne aikin jin kai na baya-baya da tsohon ɗan wasan na ƙungiyar Kano Pilas ya yi bayan tallafin abinci da katifu da makudade da ya baiwa jama'a daban-daban a Kano da wasu sassan Najeriya. Ahmad Musa ya yi koyi ne da tsohon kaftin ɗin Super Eagles Joseph Ewo, wanda shi ma ya taɓa ɗaukar nauyin karatun matasa 300 a yankin Niger Delta. Shugaban hukumar ƙwallon Najeriya ta NFF Ahmadu Pinnick ya ta'allaka kuma baya da rashin nasara da ƙasar ke fuskanta a gasannin ƙasa da ƙasa a 'yan kwanan nan, da binciken da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar suke yi wa hukumar. Pinnick ya ce hukumar ta NFF tana fuskantar matsalar rashin kuɗi a lokacin da ya karɓa kiran ministan wasanni Sunday Dare domin ya yi bayani akan musabbabin koma baya da ƙasar ke fuskanta a gasanni a kwanan nan. 'Yan ƙwallon Najeriya, 'yan ƙasa da shekaru 17 da kuma 'yan ƙasa da shekaru 20 duk sun yi wajarar daga gasannin cin kofin duniya na wannan shekara a zagaye na biyu, yayin da su kuma manyan 'yan wasan cikin gida suka kasa samun gurbin gasar nahiyar Afirka, aka kuma fitar da su daga gasar WAFU tun daga matakin rukuni-rukuni. A baya-bayan nan ma 'yan ƙwallon ƙasar maza da mata sun kasa samun tiketin shiga gasar wasannin Olympics na shekara ta 2020 da za a gudanar a birnin Tokyo. Shugaban na NFF ya baiwa ministan amsa ne a wani rubutaccen bayani mai shafuka 15 inda ya zayyano ɗimbin matsaloli da hukumar ke fuskanta. Sabon kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafar Tottenham Jose Mourinho ya ce ba zai sake maimaita irin kurakuran da ya yi ba a zamansa wasu ƙungiyoyi a can baya. Kocin ɗan ƙasar Portugal ya maye gurbin Mauricio Pochettino a jiya Laraba, wanda ya kai ƙarshen zamansa ba aiki na tsawon watanni 11. Ya rasa aikinsa a Manchester United a watan Disamban bara sakamakon koma baya da ta fuskanta a lokacin. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To a gaida Murtala, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya amma fa a taƙaice.
Babbar jami'ar fadar White House a bangaren harkokin tsaron kasar ta bayyana wa masu sauraron ba'asi game da binciken duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa batun Ukraine ce ta yi katsalandan a zaben Amurka na shekara ta 2016 wanda Trump ya lashe ba Russia ba, zancen kage ne kawai. Kasar China ta ce tana ci gaba da ƙoƙarin warware takaddama cinikayya da ke faruwa tsakaninta da Amurka duk da barazanar da shugaba Donald Trump ke yi mata na sanya haraji akan wasu kayayyaki da China ke farfarwa. A kuma labaran namu, kunji ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi watsi da wani rahoto da ke cewa Amurka na shirin janye sojojinta daga ƙasar Koriya ta Kudu. Haka ma akalla mutane biyu sun rasa rayukansu a arangama da baya-bayan nan da ya faru tsakanin jami'an tsaron Iraki da masu zanga-zangan kin jinin gwamnatin birnin Bagadaza.
To ba sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Aishatu Sule wacce ta karanto na labaran duniya, da Julie Lathers da wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin Voltage Zanga-Zanga. Ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa sai kuma gobe.